This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Akan mita 20:26:31 da 42:61 sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu aka ke tunkara ku da wannan shiri a jamhuriyar Niger za a yi jimi ta gidajen rediyon amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan internet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Gradanci, na tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muna fata kun wani lafiya. Yau Laraba 12 ga watan Agusta. Wani jirgin sama mai sokar unguli ya fada Eko.
Sai an samu dai mutane guda 12 ne a cikin wannan jirgin kuma
za ku ji ƙarin bayani. Sannan da yake yau ce ranar matasa a duniya. Wani irin shiri matasa suke yi na irin gudunmuwar da za su bai wa ƙasashensu musamman a yammacin Afirka? Tambayar mu ta yau kenan, muna so sai ku bugo ku ba mu ansa lambar mai ta ce 202-205-6555. Yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama, gwamnatin ƙasar Amurka ta yi Allah wadda raida harin bom ɗin da aka kai a wata kasuwa da ke makil da mutane a cikin jihar Borno, wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 47. A cikin wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby, ya ce duk da yake ba wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin, amma ya faru ne a yankin da Boko Haram ta kashe ɗaruruwan mutane ko a cikin 'yan makonnin nan. Sanarwar ta ci gaba da cewa Amurka na miƙa juyayensu ga 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su, kuma Amurka za ta taimakawa Najeriya ganin sai an gano tare da hukunta waɗanda ke aikata wannan aika-aikan. Harin na jiya a sabon gari ya faru ne da rana lokacin da kasuwar garin ta cika ta batse da mutane ana ta hada-hadan kasuwanci, sai dai jami'an tsaro sun ce kungiyar Boko Haram ce ake tuhuma da aikata wannan ta'asan.
Nahiyar Afirka ta cika shekara ɗaya kenan ba tare da cutar nan ta polio ba, wanda wannan wata manuniya ce cewa nahiyar ta damfara hanyar kakkaɓe wannan cuta. Karo na ƙarshe da wannan cutar ta ɓulla a nahiyar Afirka shi ne a ƙasar Somalia, inda cutar ta ɓulla har ta gurgunta mutane sama da 200. Sai dai har yanzu ƙasar ta Somalia ba ta ayyana cewa ta yi bankwana da wannan cuta ba tukunna, domin kuwa akwai yiwuwar sake ɓullowarsa a wani lokaci nan gaba. Sai dai a wata hira da wannan gidan rediyo na muryar Amurka ya yi da Dr. Abdulkami Umar, babban daraktan kiwon lafiya na wannan ƙasa, ya ce za su kula sosai kuma su lura a wannan ƙasa ta Somalia gani wannan cuta ba ta ƙara ɓulla ba. Umar ya ce ma'aikatan kiwon lafiya kawo yanzu ba su iya samun damar yi wa mutanen da suka dace rigakafi ba, ko kuma wayar da kan mutane a wasu yankuna da ke karkashin kungiyar Al-Shabab. Masana suka ce sun ci gaba da samun nasarar yaƙi da wannan cuta, kuma hakan ya dogara ne akan ci gaba da yin na wannan allura na rigakafin polio tare da kula da masu wannan cuta yadda ya kamata.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mahalarta taron tattaunawa wadda ake yi tsakanin bangarorin nan masu fada da juna a ƙasar Libya sun tashi taro yau ba tare da cimma matsaya ba. Ko da yake kuma manzon Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce bangarorin a shirye suke su cimma matsaya domin samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa nan da sati uku idan rabbana ya nuna muna. Yayin da tattaunawa ba ta cimma matsaya ba, manzon Majalisar Ɗinkin Duniya Bernardino Leon ya ce kowanne daga cikin bangarorin biyu, wacce kowacen suke ikirarin mallakan wani bangare na ƙasar, sun amince da cewa akwai buƙatar gaggawa na cimma matsaya kan batun da kuma ɓangaren siyasa. Ya ce duka ɓangarorin biyu sun amince su cimma matsaya game da wannan batu cikin makonni uku masu zuwa.
A ƙarshe, jama'ar reshen ƙungiyar IS da ke ƙasar Masar ya yi kiran cewa shi ne ke da alhakin fille kan wani ɗan ƙasar Kuresha da suka kame kenan, kuma suka yi garkuwa da shi tun a cikin watan da ya gabata. Ƙungiyar ta nuna hoton bidiyo na gangan jikin wannan mutum ne a cikin wani saƙo da ta aika da shi ta yanar gizo. Sai dai kawo yanzu kamfanin dillacin labaran ƙasar Kuroshiya na Hina bai tabbatar da mutuwar wannan mutum ba, mai suna Tomislav Salopek, ɗan shekaru 30 da haihuwa, kuma mai yiwuwa ma yana da 'ya'ya guda biyu, wanda kuma yake aiki a can ƙasar ta Masar. Idan kisan nashi ya tabbata, to hakan ya zama shi ne na mutum na farko kenan ɗan ƙasashen yammaci da aka fillewa kai a hannun wannan reshe na ƙungiyar IS da ke kiran kansa Sinai Province a can ƙasar Masar. Hoton da aka nuna a shafin Twitter ya nuna hoton kan da aka fille, an dora shi akan gangar jiki, a gefe kuma akwai wutoka a cikin yashi. Kana ga Twitter ƙungiyar na mai launin baƙi da fari a can baya. Bayanin da ke ƙasar na wannan hoto dai na cewa kungiyar ta dauki wannan matakin ne na sakamakon yaki da kasar take yi da kungiyar ta IS. Dai daga cikin batutuwan ko ince bukatun yan ta'addan a lokacin da suka kame shi Salopek shine Masar ta saki matan da take tsare da su a gidajen yaron wannan kasa. Sace wannan dan taliki ya haifar da tsoro ga yan kasashen ketare da suke aiki a kasar Masar da ma manyan kamfanoni da ke cikin wannan kasa da ke nahiyar Afirka. Baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Masaru, dazu-dazu na misalin karfe 3 na rana agogon Najeriya da Jamhuriyar Niger. Wani jirgin sama mai saukar Angola ya fada a jihar Eko da ke kudu maso yammacin Najeriya. To ga mai magana da yawun hukumar jiragen sama ta Najeriya Yakubu Datta akan layi. Yakubu, menene ya faru?
Wato wani helicopter ne wanda yake tafiya ya dan samu hatsari a wannan teku na Lagos.
Jirgin sama mai saukar Angola?
Yawa, jirgi yawa, helicopter kenan. A ƙarshe an samu dai mutane guda 12 ne a cikin wannan jirgin, kuma a ciki guda mutane 8 an fitar da su da rai.
Da ransu?
Dora dai yawa da ransu, sai dai mutane 4 da sun rasa rayukansu a yanzu.
Me ya faru? Me ya same shi sama hadari?
To yanzu dai masu bincike sun fara, sai sun gama za mu san abin da ya faru.
An san ko su wane ne a cikin jirgin?
Tukuna dai sai bincike zai nuna. Yanzu wato accident investigation bureau kamfanin take bincike na irin wannan abubuwa, suna kan bincikensu. In sun fitar da bincike duk za su abin da ya faru.
Jirgin na ina ne?
Bristol Helicopter, akwai kamfani wanda suke chata na helicopter.
Na haya ne kenan?
Jirgin na haya.
Me yasa jiragen sama suke yawan faduwa ne a Najeriya?
Ba wai ana akan samu ba ne. Yawanci kamar yadda in ka san yadda abu ke faruwa a duniya gaba daya, wani lokaci irin waɗannan abubuwan sukan faru. Kwanakin baya sun faru a Kuala Lumpur, sukan faru ma ko'ina a duniya, amma sai an gama bincike ne za a san menene ya kawo wannan abubuwan da ke faruwa.
Akwai wani ƙarin bayani kuma da kake so ka ba mu?
No, bayanin dai shine dai bai kai yanda jama'a za su tarbu ba, domin ana kan bincike, kuma Allah ya sama an samu wayansu da aka cece su daga ciki. To wannan ma zai taimaka a cikin bincike da za a yi a san me ya kawo wannan accident din da ya faru.
To madalla, Yakubu Datta kenan shine kakakin hukumar filayen jiragen saman Najeriya. Mun gode malam Yakubu.
Na gode. Voice of
America. Jama'a, bisa dukkan alamu gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a halin yanzu a Najeriya na shirin bincikar tsohuwar gwamnati ta shugaba Goodluck Jonathan, musamman akan cin hanci da rashawa da kuma satar kuɗaɗe. Ga ci gaban wannan labarin daga wakilin Murya Amurka Nasiru Adam Elikaya na birnin Abuja, Najeriya.
The only thing we can all collectively be opposed to is injustice, iniquity, corruption.
Rashin adalci da yaƙi da cin hanci da makamantansu ya dace mu haɗu mu yaƙa don ci gaban ƙasarmu. Matuƙar dai muna son canjin da muka mara wa baya ya samu nasara, in ji Bishop Matthew Hassan Kuka kan yin da Najeriya za ta haɗa kai bayan da kwamitin su na sulhu tsakanin tsohon shugaba Jonathan da ɗan takara adawa zaɓen 2015 shugaba Buhari suka kai ziyara fada shugaban ƙasa.
Shugaban ƙasa ya ga mana abin da shi yana so ya yi, kuma kowa a Najeriya ya san inda Buhari ya tsaya game da maganan yadda Najeriya ta lalace. Duk wanda ke da hankali a ƙasar dole ne goye bayan shi bisa ga wannan abin da ke gabanmu.
Ita dai wannan ziyara da ta dauki hankalin kafafen labaru ta zama ta asiri da babu cikakken bayani. Da sanarwar da ta fito daga fadar shugaban daga bisani ke nuna shirin dirar mikiya ga waɗanda ake zargi da wawushe baitul malin Najeriya. Ga masani harkokin siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Sadiq Abba, koma dai ziyarar ta tabo neman yafe wasu laifukan badakala ko ko a'a, ya zama mai muhimmanci a matsalan ba wajen dawo da kuɗin da aka karkatar da akalarta su.
Najeriya in ka tuna yau shi aka shekaru 6 ko 7 ana sayar da gangan mai dala 100 zuwa sama. Ba mu taɓa sayar da gangan mai ya rasa dala miliyan 100 ba, ya kai shekara 1 2 3 4 har 5. To lokacin da ake sayar da wannan gangan mai din nan dala miliyan 100 nan, me aka yi da wannan kuɗin da ya wuce budget line dala 75 ganga daya ko kuma dala 79 ganga daya? Duk wanda yake a saman nan ya kamata a ajiye shi a asusu. To ina kuɗin da yake a wannan asusun? Excess current account ba ko sai a guje. A foreign reserve din mu randa Jonathan ya hau mulki an bashi dala biliyan 67 ga bagojin karaduwa a foreign reserve din mu. ina kudin yanzu.
Jam'iyyar PDP mai adawa dai ta ce ba ta kin jinin binciken, amma karakan ya sanya a yi wa ƴaƴanta bita da kulli. Director of Ofishin Goyon Bayan Buhari Ibrahim Abdul Karim ya ce gwamnatin ba ta da ƴan bora ko ƴan mowa.
Ni na imani har ga Allah, General Muhammadu Buhari shugaban ƙasar da na sani Najeriya, ban san akwai wani mutum daya da zai iya tunkara shi da wata mundahana ba, wata cuwa-cuwa ko wata kwangilar ƙarya ko wani abu ya ce zai je ya same shi a office din shi ya mishi magana ya ce za su zo su yi tare da shi.
A farkon mako ne tsohon shugaba Obasanjo ya ziyarci shugaba Buhari, inda daga bisani shi ma tsohon shugaba Jonathan ya yi tasa ziyarar a asirce da ke nuna rigakafi ya fi magani ga amfani ko akasin hakan na buɗe shafukan da aka rufe a gwamnatin da ta shuɗe. Nasiru Adamali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The Voice of America, VOA.
Jama'a ga tambaya. A Najeriya dawa-dawa ya kamata gwamnatin Muhammadu Buhari ta bincika ne akan satar kuɗaɗe. Fashin bakin da wani tsohon shugaban siyasa daga jihar Filato, Alhaji Isiyaku Ibrahim, ya mana kenan a lokacin da ya kawo ziyara nan sashen Hausa. Aliyu Mustapha Sokoto ya tambaye shi ya ce,
"Me babban kalubalen da kake ganin Buhari yana fuskanta a wannan sabon shigowa ta biyu da a matsayin shugaban ƙasa?"
Babban kalubalen da yake ya shiga ciki shine ya zo ya iske Baitul Manin kasan ba komi. An sace duk abin da ka sani na abin arziki a ƙasa, an bar ƙasa da talauci.
Rashin kuɗi ne kawai matsalar shi?
Rashin kuɗi da yadda aka yi aka samu rashin kuɗin, domin an yi sace-sace da yawa, an nuna rashin gaskiya, kuma ƙasan ba abin ƙa'idan dokokin da ya kamata a yi.
Wasu na cewa ya binciki gwamnatocin da suka gabata, wasu na cewa idan yace zai tsaya binciken nan zai zo ya bata lokaci, ga ko matsaloli nan suna jiran aurore su, wanne ya kamata ya yi?
Ai, wannan duk magana ne wanda yake bai da ma'ana. Duk mutumin da ya kire doka an kuma za a gyara ƙasa, ba za a zo a ce waɗansu wanda suka yi mugun ɓarna
to jama'a gafarce mu, na'ura ta samu tangarda. Indai ana sauraro ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC, agogon mu yanzu karfe 10 ko in ce karfe 5 sura mintuna 20 haka dai. Ana sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan Washington. Labarin da muke kawo muku shine na jirgi da ya fada a Eko, wanda mutane guda hudu suka rasa rayukansu, wasu kuma guda takwas Allah ya sa suka tsira da ransu. Sannan kuma yanzu muna tattauna wannan batu ne na mutane da ya kamata a bincika ko a duba ko ma a tuhuma bisa zargin sun yi wawashe kuɗaɗe na gwamnati a lokacin da suke shugabanci. Ko Buhari ya kamata ya duba su ko kuma bai kamata ya duba su ba shi wannan sabon shugaban Najeriya? To batun da muke tattaunawa kenan. Kuma idan ba a manta ba, yau ce ranar matasa ta duniya, saboda haka muna so ku bugo mana waya ku gaya mana ya kuke gani, shin matasa suna da irin shiri na musamman na irin rawar da za su taka a gina ƙasashensu a yammacin Afirka? Lambar mai ta ce 202-205-2655. Mun gode.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Mai kiran mu na farko daga Kwara, ga tambayar nan zan sake idan kowa da kowa ya ji. Wani irin shiri ya kamata matasa su yi na gani sun ba da gudunmuwa ga ƙasashensu a yammacin Afirka? Waye a Kwara?
Assalamu alaikum, mai magana Bello Garba Dina mai blouse kala kala na Sifa Kwara daga Kwara a Najeriya.
Bello mai blouse kala kala, ina jinka.
Hello?
Ya ina jinka.
Nike gaskiya matasa akwai gudunmuwa wadda suke iya basuwa a ƙasashen Afirka.
Kamar me?
Musamman ma ya kamata irin shugabanci ya kamata a zanka sa matasa, domin suna ba akwai gudunmuwa wadda adaida su basuwa irin na shawarwari da sauran abubuwa wanda ya kamata. Haka kuma
Bella Meblouse kana ji na matashi ba kawai a gaya mishi a ce ga abin da ya kamata kai kai ba shikenan?
To haka ne gaskiya, amma sukan su matasa ya kamata akwai wani gudunmuwa wadda ya kamata wasu matasa daga ciki suna buƙatar taimako, ya kamata a ce ana taimaka musu.
Madalla Bello mai Blaus kala-kala, bari mu je Yawuri. Waye Yawuri? Alo, na Yawuri, kana ji na?
Ina jin ka, ina jin ka.
Yawa, ya sunanka?
Sunana Alhaji Abubakar Danyaya, mai sauri ci bakin mashaya Yawuri.
Alhaji Danyaya, menene ra'ayinka?
Abin da ayayi na biyu muna kira ga matasanmu da a wannan gwamnatin da aka zaɓa samowa da taimaka taimaka matasa domin mu samu farin zuwa da ya zo za mu taimaka ƙasar domin mu samu taimaka ƙasar da domin a samu ci gaba dukkan abubuwan da ta wannan gwamnati ta samu gaba.
Dan ƙara mana bayani da yake ka san matasa ba irin abubuwa da ba a yi da su musamman rigingimu ta shida
shi. Muna kira ga sabon gwamnatin da aka zaɓa da ta taimaka ma matasa da farin zuwa abin da ya zo taimaka mata bisa ga abin da ta samu gaba na ci gaban ƙasa. A ba su jari masu waɗanda za a samu mu aiki a samu su aiki.
Tuma da la a gaida Alhaji Danyaye daga Yawuri. Yau dai muna so ne mu jira yanku akan shin wani irin rawa ya kamata matasa su taka domin ba da gudunmuwa ta musamman a ƙasashe da ke yammacin Afirka. Dan dai ba manta ba yau kiran da ake bai ta musamman domin tunawa da matasa a duniya baki ɗaya. Ko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fito ya yi magana akan wannan biki na ranar matasa, kuma ya nuna cewa matasa fa sun ba da gudunmuwa sosai a wajen wannan zaɓe da aka kammala, kuma a yamma ya zo ya samu nasara. Wato dai shi abin da yake nufi shi ne sun ba da gudunmuwa sosai a demokuraɗiyyar Najeriya. Lambar mu ita ce 202-205-6555, abin da muke so mu ji kenan daga wajen ku. Sai ku bugo mana garin barin sake tambaya waɗanda ba su ji ba sai su ji wani irin shiri matasa suke yi na irin gudunmuwar da su baiwa ƙasashensu musamman a yammacin Afirka. Ga wani ya bugu mana da Kano. Waye Kano?
Hello?
Hello, wani ne?
Hello?
Hello, wani ne? To, mun rasa na Kano dai. Har yanzu dai muna sauraron wayoyinku don ku bugo mana akan wannan rana ta matasa ta duniya. Muna so mu ji wani irin gudunmuwa da ku bayar. Idan ba manta ba, a jihar Eko matasa ma abinda suka yi shi ne tituna suka hau suka ringa tattaki suna kira su, ma ya kamata a ringa cakudawa ana yi da su. Ga wani ya bugo mana daga Kaduna. Waye Kaduna?
To, assalamu alaikum. Galaranci, kana magana da Akademi daga Sheikh Abubakar Mahmud Gomaji Kaduna.
Akademi, menene ra'ayinka?
Kayan da Allah, mu Afirka gaskiya akwai wahalhalu da yawa, musamman dai a muke so dai ya kasance dai mu matasa mu rika hangen irin su China, su Sweden, su Denmark, su Ingila, su na Amurka, irin haɓasa da cigaba suka yi musamman kan kere-kere da kasuwanci da irin abubuwan hannu da kuma son zaman lafiya. Saboda idan ba aka muka mutum daga nan kasa na daidai sannan mu daidai sun yi zaka ta da Amurka suka mara haka da aka zama ka zo kuma sun hajjar su Ethiopia da wajen Laraba nan. Ba ka lama da kama ba.
Madalla a gaida Akademi, bari mu je da maturuwa da maturu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Galare ji kan tsare da Alhaji Adamu sana a gidar da yanzu har sai daga nan ta maturu.
Alhaji, menene ra'ayinka ne yau Laraba?
Eh, ra'ayi na shine matasa dai shine kashin bayan al'umma a kowace duniya a halin yanzu.
Saboda haka
kuma matasa suna da rawar da za su ta ganin cewa su ne kashin bayan al'umma, ya kamata a ce matasa sun ba da gudunmawa musamman akan wannan sha'ani.
Alhaji, amma yanzu idan aka ce matashi ma me ake nufi? Saboda shugabannin matasa musamman kamar a Najeriya sai kaga ya kai shekara 40 ko 50.
Haka ne.
Menene matashi kenan?
Shi matashi dai dama kamar daga 40 da zuwa ƙasa dai ana iya ce masa matasa.
To, madalla a gaida Alhaji daga Damaturu, bari mu je Adamawa. Ga tambayar da sake yi, wani irin shiri matasa suke yi na irin gudunmuwar da su bayar ta musamman a kasashensu da ke yammacin Afirka? Wane ne Adamawa?
Ni na son ba wa shugaban kasa mai shawara Malam.
Kai waya sunanka?
Sunana Malam Aliyuson.
Yawa Malam Aliyu, menene shawara da zaka bayar?
Yawa shawaran da zan ba wa shugaban kasa, mu ko da dukiyar da aka sassata aka kwato mu ya mana wannan ma ya mana.
Ana maganar matasa ne, me haɗa matasa da dukiya da aka sace?
To, gaskiya don mu aka zalunta, mu aka sa cikin wahala, ba karatu ba abubuwa.
To, Malam Aliyu, mun gode. Bari mu je jihar Kwara. Waye a Kwara?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wani ne?
Muna magana da Usman daga Kwara.
Malam Usman, ka san batun da muke tattaunawa a kai yau ko?
Eh,
muna magana akan abin da gudunmuwar da matasa ya kamata
ya yi. Yawwa, to ya kake ganin wannan batu?
To a ta fahimta matasa ya kamata su yi aiki da abin da ake aka tarbiyyantar da su daga karatun da suke.
Karatun da suke, kamar wani irin karatu?
Kuma su taimaka ma gwamnati da shawarwari. Saboda kuma matasa yanzu ya kamata a ce an kusantar da su gwamnati samu irin shawarwari da za su gabatarwa zuwa ga gwamnati.
Me yasa ya kamata a matso da matasa zuwa kusa da gwamnati?
Na'am?
Me yasa ya kamata a matsar da matasa zuwa kusa da gwamnati?
Eh, saboda lokaci ne nasu yanzu.
To, madalla a gaida Alhaji Nkwara, muna jin ra'ayinku yau game da ranar matasa a duniya ga wani daga Kano.
Hello, Kano lafiya lau.
Wani ne a Kano?
Hello, Suleiman ne.
Malam Suleiman, an kashe rediyonka, ka ji?
Na?
Yau, kashe rediyonka.
Hello?
Yau, Malam Suleiman, menene ra'ayinka?
Kuna ji na?
Ina jin ka.
Hello?
Yau, ina jin ka, Malam Suleiman, menene ra'ayinka?
Hello?
To lambar mu dai ita ce 202-205-2655 sai a saka alamar tarawa plus da daya ga waya daga gashuwa waya gashuwa.
Hello?
Hello, wani ne?
Ahmadu ne daga Gajiya.
Na'am?
Ahmadu ne daga Gajiya.
Yawa Ahmadu, ɗan daga Maryaka, menene ra'ayinka?
Buɗe rediyo. Ra'ayina? Shugaban ƙasa ya taimaka wa matasa.
Idan aka dogara akan shugaban kasa shi kadai kana gani aikin ba zai masa yawa ba, su matasan kamar me za su iya yi?
Ai, yana da mataimaka wanda za su taimaka masa akan ayyukansa wanda ya nada din nan. Soya ka gani?
Eh, to amma shi matashin shi kanshi kamar wani irin shiri zai iya kamata ya yi domin ya ba wa kasa shi gudunmuwa?
Gaskiya shi ma yana da al'amari ya kamata ya duba ya taimaka. A yanayin ra'ayin da rayuwar nan take ciki ko yanzu ya yi ƙoƙari a yanda.
To a gaida Ahmad daga Gashuwa, bari mu je Adama. Wa Adama?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wani ne?
Umar ne daga Adamawa.
Malam Umar, menene ra'ayinka a gurguje?
Wato ina da ra'ayi ne kamar haka.
Menene shi?
Gaskiya shi ne shi ke faruwa, wato tun daga Fardishon da rayuwa da primary school da su zama matasa matsala ake samu matsala daga wannan gurin da malami da zai yi tarbiyyar yara a wannan lokacin shi ma yana samun wasu abubuwa wanda yake tusa ma yara na rashin adalci shi yasa yara maimakon shi malami da aka dora shi ya zama yana tarbiyyar yara sai ya zama an samu matsala daga wajensa.
Yanzu shi
shi a gyara tun daga primary school tukuna har zuwa secondary school.
Amma shi matashan kamar wani irin shiri ya kamata shi ya yi domin ya bada gudunmawa mai kyau. Kana gani a makarantar ma zai iya yin wani shiri tun wannan lokaci shirin ya kai shi ga matsayin da zai iya har bada wata gudunmawa idan ya kara girma? Ya kake ganin abin da? Na ce shi matashin kamar wani irin shiri zai yi ko tun daga makaranta tun da na ji kana maganar karatu. A makarantar wani irin shiri ya kamata ya yi domin ya ba ka sashi gudunmawa?
Kamar yadda yanzu shawari da zan bayar shi ne. Su malamai da suke karantarwa su ji tsoro domin amana ne aka ba su na yara.
To a gaida na Yola, waya kace ta ƙarshe yau. Mun gode sosai ga duk waɗanda suka samu damar kiranmu. Gobe Alhamis insha Allah za mu ƙara buɗe layuka sai kuma gobe. Na mun gode.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ISIL na ci gaba da kai hari akan fararen hular da basu yi ba su gani ba, tare da sace mutane da ta yi kwanan nan a tsakiyar lardin Homs na ƙasar Syria, inda ƙungiyar ta'addan ta sace kimanin mutane 230 waɗanda a cikinsu wasu kristoci ne. Hare-haren da ƙungiyar ISIL ke kaiwa ya kuma yi sanadiyar saka kimanin mutane 2,000 da ke kusa da ƙauyukansu barin gidajensu. A cewar rahoton shekarar 2014 akan kare hakkokin 'yan adam na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wasu al'ummomin da ke ƙarƙashin ƙungiyar ta ISIL na fuskantar matsananciyar koyarwa addini ta daban wadda ake kira jizya a taƙaice, da tilasta musu canza addinansu da rushe wuraren ibadu da kuma takurawa wasu ƙananan al'ummomin barin gari. Yawan Kiristoci ya kai kashi 10 a cikin 100 na yawan adadin mutane sama da miliyan 10.17 'yan ƙasar Siriya. A cikin watan Fabrairun wannan shekarar ne ƙungiyar ISIL ta kaddamar da hare-hare akan ƙauyakun da mafi yawan mutanensu da Kiristoci ne a arewa maso gabashin lardin Hasake na ƙasar ta Siriya, inda suka sace jama'a da dama waɗanda suka haɗa da ƙananan yara da malaman addinai da tsofaffi. ISIL ta kuma ƙona tare da rushe gidaje da coci-coci da dama. Waɗannan hare-haren tashin hankalin sun warwatsa kimanin mutane 3,000. A cewar wata majiya ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ganin cewa ƙungiyar ISIL na auna Kiristoci farar hula ne da gangan na nuna shaidar cewa ƙungiyar tana musgunawa da cin zarafin duk waɗanda suka ƙi yadda su bi irin mummunar aƙidarta. ISIL na ci gaba da aikata muguntarta akan mutane mabiya addinai daban-daban waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, kuma yawancin waɗanda abin ya fi shafa dukansu musulmi ne. Dukkan jama'a mabiya addinai da kuma shugabannin addinai da ke ɗaukacin yankin sun haɗa kai sun yi Allah wadai akan ayyukan ƙungiyar ISIL na kisan kiyashin da take wa jama'a da fyaɗe da bulala da jefa mutane da gicewa da kisan gilla a bainar jama'a. Mummunan yaƙin basasar Siriya ya hallaka sama da mutane 2,500. Amurka ta buƙaci ƙungiyar ISIL da ta saki fararen hular da ta kama cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba. Domin taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan abin tsoro, Amurka ta kasance mai ci gaba da jagorancin ƙasashen haɗin gwiwa domin murƙushe ƙungiyar ta ISIL. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku wurin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, kafin mu karkare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Gwamnatin ƙasar Amurka ta yi Allah wadda rai da harin bom ɗin da aka kai a wata kasuwa da ke makil da mutane a cikin jihar Borno, wanda ya dalilin mutuwar mutane 47. A cikin wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby, ya ce duk da yake ba wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin, amma ya faru ne a yankin da Boko Haram ta kashe ɗaruruwan mutane ko a cikin makon da ya gabata. Yanzu haka an kori wani ɗan sanda Bature na birnin Dallas da ke jihar Texas a nan Amurka daga bakin aiki sakamakon harbin wani matashi baƙar fata kuma ɗaya makaranta har ya kashe shi. A jiya Talata ne babban jami'in 'yan sanda na unguwar Alton Will Jensen ya bayyana cewa an kori Brand Miller daga bakin aiki saboda kurakurai da dama da ya aikata a lokacin da yake harbin ɗalibin Christian Taylor ɗan shekaru 19. Nahiyar Afirka ta cika shekara ɗaya kenan ba tare da cutar nan ta polio ba, wanda wannan wata manuniya ce cewa nahiyar ta dumfara hanyar kakkaɓe wannan cutar. Karo na ƙarshe da wannan cutar ta bulla a nahiyar Afirka shine a ƙasar Somalia, inda cutar ta bulla har ta gurgunta mutane sama da 200. Sai dai har yanzu ƙasar ta Somalia ba ta ayyana cewa ta yi ban kwana da cutar ba, domin akwai yiwuwar sake bullowarta a wani lokaci nan gaba idan Rabbana ya kai mu.
To madalla, takaitattun labaran duniya kenan, kuma shi ya kama ƙarshen shirin yau. Jama'a, sai gobe in Allah ya sa kuma za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya kama da cikakkun labaran duniya, da kuma Julie Lethas Gresham ita ta da sauti ta ba da umarni, sai Injiniyan Muchan. Ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum, sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.